Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma wasu lauyoyi a nan Kano sun ɗauki aniyar maka MD na Karota a gaban kotu kan zargin kalaman tunziri. Har ma lauyoyin suka ce kalamansa sun wuce hate speech, sun zama dangerous speech. Shi ma dai wani lauya mai zaman kansa a nan Kano ya ce hukumar ta Karota ta shiga aikin 'yan sanda, wanda kuma hurumi ne ba nata ba. Har ma ya ce ta wursasa wa masu babaran aje da sau sanya turaka, tamkar tauye musu haƙƙi ne da kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya ba su. Su kuwa wasu ƙartin mata sun laka ɗawa wata mai tsohon ciki dukan tsiya, sai dai a gefe guda ɗaya ana ta ƙumbiya-ƙumbiya wajen ɓoye wannan labari. Sai dai kuma gashi mun fito da shi, amma dai mun sha tabara mun sha yasin. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yusuf Ala Abdalla ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Inda Ranka, wanda masallan magana kan ce kashi a kallo. Majalisar Dokokin ƙasar nan ta yi wa dokar nan ta kalaman tunziri karatu na biyu. Gwamnatin ne ta yi hasashen samar da wannan doka ne biyo bayan yadda kalaman tunziri ke haifar da gagarumar husuma da kuma koma baya a ƙasar nan. Lamarin da ya sanya gwamnatin ta ce ta zama wajibi a samar da doka wacce za ta takaita yin waɗannan kalamai na tunziri. To amma dai a iya cewa ƙoƙarin da gwamnatin take akwai waɗanda ake ganin suna ba wa ƙoƙarin tangarɗa da kuma koma baya. A baya-bayan nan an jiyo shugaban hukumar Karota na jihar Kano Dr. Baffa Babba Dan Agundi ya wasu kalamai waɗanda masana ke kallonsa a matsayin kalaman tunziri. Har ma mahukunta suka ce idan gwamnati bata tashi haikan wajen shi tirsasa shi Baffa Babba wajen janye waɗancan kalamai ba, to da alama hakan ba zai haifar wa da jihar Kano da masu baburan a daidai sau ɗa mai ido ba. Amma dai kada in ja ku da nisa, bari in kutsura muku kalaman Baffan da ya yi su a lokacin da ake kaddamar da sabuwar lambar baburan a daidai sau.
Duk wanda ya bi yaransa babur ya tabbata ya bi ƙa'idoji na yin sana'a. Amma in aka kama ka baka yi rijista ba, ka hau kan titi, za a kwace babur din ne entirely, kawai shi shine kawai an. Kuma muna nan da ku, za ku gani wanda ba su yi ba, sai mun tara babur kamar 100 za mu banka masa wuta a kone su inda ake kone yan magunguna. Wanda ya ga dama ya registration, wanda bai ga dama ba kada ya registration, shine sakuna na gaci.
To sai dai a daidai lokacin da yake wannan magana, su ko wasu masana doka, wato dai lauyoyi da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da jin ƙai, sun ce waɗannan kalamai na Baffan sun fice a kira su kalamin tunziri, a iya kiransu da hate speech ko kuma dangerous speech. So da kalaman sun saba abinda kunnuwan al'umma suka saba ji, sannan kuma matuƙar dai gwamnati da gaske take wajen daƙile kalaman hate speech, to ya kamata ta ɗauki mataki akan wannan zance na Baffa Babba. Har ma dai wata ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a nan Kano mai suna Global Community for Human Rights Network ta ce ya zama wajibi ta maka shugaban Karota a gaban kotu, kasancewar tana zarginsa da aikata wasu manyan laifuka guda biyu da suka haɗar da kalaman tunziri da kuma haifar da asara gagarima, musamman ma idan ya aikata abin da ya ce zai aikata na ƙone baburan adadin sau waɗanda ba su biya haraji ba kuma suke ci gaba da hawa titi. Inda ƙaribi ya haya Lon Kabara, shugaban wannan ƙungiya ta kare haƙƙin ɗan adam, ya ce kalaman Baffan sun fa saba da sashi na 32 da kuma sashi na 34 na kundin dokokin ƙasar nan.
Sashi na 33 da na 34 da na 35 duk ya ba wa ɗan adam damar yin abin da ya ga dama a cikin ƙasan ba tare da an takura mishi ba, musamman bai saba doka ba. Sannan kuma magana cewa a ƙone abin hawa in bai rijista da su ba, shi ma kaga ba daidai ba ne, domin kaga a Penal Code akwai sashi na 339 da ya hana yin amfani da wuta wajen ƙone dukiyar mutane ko gida ko abin hawa ko dai wani abu wanda ya aka tanada, mutuƙar doka ta ba da dama a yi amfani da shi. To ai mu ma cewa muka in an kama aka ƙona, mu ma za mu kai shi kotu akan wannan ƙonawa. Da haka shi yasa mu ma muka tsaya cewa mutuƙar an kama mutum bai rijista ba a kai shi kotu a hukunta shi, amma ba mu yarda a ƙone masa dukiya ba.
To da yake abin na masu sanin doka ne, shi ma barista Rabiu Sa'id Rijal Lemo, wani lauya mai zaman kansa a nan Kano, ya ce hukumar ta Karota ba ba ta da hurumin karɓar kuɗi a hannun kowane mai baburin adadin sau. Idan kuma ta karɓa, to ya ce ta saba da tanade-tanaden dokar da ta kafa hukumar ta Karota, musamman ma sashi na 15 da ya ba da dama a kafa wannan hukuma. Sannan kuma ya magana akan waccan tiraka da aka ce hukumar ta Karota za ta sanya wa 'yan adadin sau akan naira 8,000, inda barista yace wannan hurumi hurumin ƴan sanda ne har ma ijanyo wani bangare na constitution din kasar nan da ya bayyana cewa ƴan sanda ne kadai suke da hurumin tilastawa kowane mai abin hawa isan ya traka a motarsa don gujin haifar da matsala dan haka yace kamata yi ƴan sanda su duba wannan lamari tunda su suke da haƙi na ganin an sanya traka a duk abin hawa
ba su da hurumin da za su sanya wa mutum traka a cikin machine ɗinsa ko kuma abin hawarsa ko kuma a cikin ɗakin sa ko kuma wani guri wanda yake banci na privacy ne da mutum domin hakan ya sabawa shashi na 37 na kundin tsarin mulkin ƙasar nan wanda aka yi mai kuskurema a 2011 idan ya sanya traka mun riga mun tana da shari'u mu kuma za mu shiga kotu shin an tauye haƙin privacy na mutane ko ba a tauye ba
shi ma dai wani mutum mai suna Umar Muhammad da yake wakiltar masu sana'ar baburan adedin sau a bangaren Kano municipal ya shigo yana kira da dattawan jihar Kano da ma'arewacin Najeriya baki daya da su taka wa babba baburki kan kalamansa na cewar za a kona baburan adedin sau
registration ɗin 8,500 ana biya ba biya ne ba a yi ba kowa ya sani muna biyayya ga shugabanci muna biyayya ga gwamnati a matsayin sa na shugaba bai kamata irin ga irin wannan lafazin ba in shugaba ba zai lafazi mai dadi ba to bai kamata irin ga furtawa ba
yanzu haka dai wannan hukuma ta karo da ta magantu ta bakin kakakin yada labaran hukumar wato Nablusi Abubakar Ofar na Isa wanda yace ba a fahimci kalaman MD na Karota bane an yi masa fahimta a bebai abinda shugaban Karota yake nufi dai shine duk mai baburin adedin sau aka samu ya dauki lambar wani mai baburin adedin sau yana aiki da ita to babu shakka idan aka kwace ya kwaci dungurungun kuma su ne irin baburan da ake zaton za a kona ga dai Nablusi
mai girma manajan director ya ce zai kona baburan adedi da sau to a ina ga amma ya kona ga ta yi wa al'ummar Kano domin ana magana akan waɗanda suke kwafar number wanda ya je ya cika ka'idoji aka bashi takaddunsa ya riga ya je ya biya kuɗi ya yi komai da komai haka kawai wanda bai biya kuɗi ba ya zo ya ga number su ce zai kwafa to da wannan ake magana ba ana magana akan wanda ya riga ya cika ka'ida wanda bashi da sana'ar albashi da sha'awar sana'ar adedi da sau
jami'in hudda da jama'a na Karota kenan Nablusi Abubakar Ofar na Isa Allah kuma ubangiji ya sanya a dace to daga hukumar Karota kuma sai hukumar Hizba inda hukumar ta Hizba tace ta sake karkade dokar nan wato dai dokar nan ta bambanta baburan maza daban na mata daban inda hukumar tace ta lura a kwana-kwanan nan ƴan adedin sau suna yin arabta suna cin karansu babu babbaka na wajen gwamutsa maza da mata guri guda dan haka hukumar tace dama can akwai waccan doka yanzu dai ta dauko ta tayi mata kuskurema tare da yi mata garan bawul inda tace da kai yanzu ba za a amince mai baburin adedin sau ya taku da maza da mata guri guda ba inda hukumar tace sai dai mai baburin adedin sau ya dauki maza daban mata daban kaga kenan an kaucewa badala a cewar hukumar ta Hizba Malam Murtala Muhammad Adam dai guda ne daga cikin manyan jami'an hukumar Hizba na jihar Kano ya shigo da wani tambihi inda ya kira ga iyaye da tsawatarwa ƴaƴansu mata wajen kaucewa cakuduwa da maza da mata a baburin adedin sau guda daya inda ya ce ana yin tabarruji matakar aka haɗe guri guda da haka ya ja kunnen iyaye kan a haƙura a karɓi wannan doka
samun korafe-korafe na yanda ake hurɗa da mata ake maganganu da matan aure ake wato hurɗa da ƴan mata yanda bai dace ba muharramai a cikin adedin sau shi yasa muga cewa wajibi ne mu karkada kura wannan doka ai aiki da ita domin sana'ar ta samu albarka idan ƴan adedin sau suka karɓi wannan doka Allah zai musu albarka a cikin abin da suka samu
Malam Murtala Muhammad Adam kenan wani babban jami'i kuma kusa a hukumar Hizba ta jihar Kano to sai dai a daidai lokacin da Malam Murtala ke wannan batu sai ga Malam Aminu Kidir shi kuma ya shigo inda yace suna kalubalantar wannan doka wacce Hizba ta da ita inda yace matakar dokar ta tsaya ne kade kan masu baburin adedin sau to a gaskiya ba a yi musu adalci ba Malam Aminu Kidir ya kara da cewa wannan doka idan ana so su goyi da bayanta to kamata yi a shigar da masu hais da masu motocin taxi da ma sauran masu ababen hawa tunda yanzu an bullo da OTEC ita kuma ya zasi da ita kenan inda za ga an ninke ta da bakin gilashi ga kuma namiji ga mace a ciki sun dauko ta suna ta sha'anin su inda Malam Aminu Kidir yace inda Hizba da gaske suke to ya kamata su kara fada da wannan doka da za ta shigo da kowa da kowa inda yace idan an yi hakan ne kadai za su tabbatar da cewa wannan al'amari fa da gaske ake ga dai Malam Aminu Kidir
So da an ka kalla a jihar Kano ba ƴan adaidaita taho ne kawai suke cakuɗa maza da mata ba, bal ma za ka ce masu ƙananan motoci na haya cikin gari sun fi matsewa tsakanin maza da mata, an fi matsuwa a jikin juna, za ka iya ganin rabin jikin mace iya jikin namiji. Kaga sun fi matsuwa. To amma ba nan ake kalla ba, cakuɗuwar haramun ne a musulunci. Rabawa a ce ɗan adaidaita in yayi za a hukunta shi har a kai shi ga kotu, ga wani kuma zai ci gaba da yi, wannan kuskure ne in haka dokar take.
Malam Aminu Kidir kenan, wani babban malami a nan Kano. Insha Allah kuma a sati mai zuwa za mu koma wajen hukumar ta Hizba don jin ina matsayin motocin Hais Hais da taxi taxi da kuma Otek. Don Allah ya sa mu dace. Masu sauraro shirin Inda Ranka Fa Kuke Saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a, madalla. Magabarta dai ita ce gidan kowa, kuma duk wanda ya mutu komai girmansa, ko sarki ko gwamna ko shugaban ƙasa, babu shakka ƙarshensa dai a sanya shi a kushewa abin ne. Sanin dai kowa ne, gyaran makabartu wani babban al'amari ne wanda aka jima ana bibiyar al'umma kansu ka ɗauki wajen gyaran makabartu a faɗin jihar Kano, musamman ma idan damuna ta janye. A wannan lokacin dai a iya cewa wani abu ne mai kama da bambarokai wai namiji da suna Hajara ya faru, musamman akan abin da ya shafi gyaran makabartu. A baya dai maza ne ke taba batun a fito gyaran makabartu, to a wannan lokaci kuma abin ya samu sauyi. Wata jajirtacciyar mace ce take kira kan a fito a himma a kawo gyara, a kawo ɗauki a gyaran makabartar taro ne. Wannan mata dai namiji mai kamar maza ta ce ba maza kadai ake kira ba, har ta mata sun wasa iya fitowa wajen taimakawa wajen gyaran wannan makabarta ta taro ne.
A sunana Zainab Ahmed. Duk al'ummar Annabi su fito, duk wanda yake ya yadda da kalmar la ilaha illallah Muhammad rasulullah, ya yadda da Qur'ani, ya yadda cewa kullu nafsin za'ikatul maut, ya yadda karshen sa kenan wannan wurin, dan girman Allah, dan darajar manzon Allah, ba dan mu ba, ba dan mun isa ba, muna roƙon jama'ar musulmi su fito su taimaka a gyarawa bayan Allah nan dake kwance a wurin nan.
To da fatan Allah ubangiji ya sa za mu fito mu gyara dukkanin makabartun mu na jihar Kano, musamman ma waɗanda ciyawa ta yi yawa da kuma kaburburan da suka rarrabta. Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe. Yanzu kuma sai ƴan Doya da ke cikin ƙwaryar birnin Kano, inda wata turka-turka ta faru bayan da wata mata mai tsohon ciki ta gamu da wasu zababurawan mata waɗanda suka riƙa samariya da ita suna bugawa da ƙasa, lamarin dai babu can gani. To ko me ya zafi, wakilinmu Aminu Abdu Baka Noma dai ya halarci wannan unguwa ta ƴan Doya, ga kuma ƙunshin rahotonsa.
Ana dai zargin Hajara da lakaɗawa matar ɗan uwanta duka duk da juna biyun da ke cikinta, har ma ita matar wato Aisha Sharif ta yi mana ƙarin haske kamar haka.
Kanwan mijina a ce, eh na fito daga wanka sai kawai ji ne tana taskasa min mani kawai, sai ta ɗauko katako za ta buga min, ni kuma gani na ina da tsohon ciki, sai na shiga cikin ɗaki sai na kulle, sai ta biyo ni tana wai cikin ya ɓare mana.
Alhaji Ibrahim Shehi Makwalla shine mijin matar da aka daka, ya bayyana filin Inda Ranka cewar ba zai lamunci wannan lamari ba, hakan ya sa shi kada ƙara ofishin ƴan sanda dake Jakara.
Mata ta ko yau ko gobe za ta iya haihuwa aliya, sai ga su sun zo har gidan suka same ta, ni ina kasuwa suka same ta suka rika dukanta har da ɗauko katako za su dake ta. Saboda haka ina zuwa ban yi wata ba, kawai sai muka koma Jakara division, muka je muka yi musu report.
Filin Inda Ranka yayi kokari domin jin ta bakin waɗanda ake zargi, amma hakan ba san ba. Mutum tabi kakakin rundunar ƴan sandan jihar Kano wato DSP Abdullahi Haruna ya kuma tabbatar da faruwar lamarin, ya kuma ce za su ɗauki mataki bisa wannan lamari.
Ƴan sanda sun saurari wannan kara, sun karɓi wannan ƙorafi, yanzu haka muna bincike akai waɗanda suka aikata, aka aikata nafsa a nemo su don su zo su yi bayani. Duk wanda aka samu da yana da hannu a cikin wannan aiki ko kuma wannan laifi da aka aikata, to tabbas bayan an gudanar da bincike tare da shaidu za a gurfanar da duk wanda aka samu da laifi a gaban
su. To a gaida Aminu. To amma dai wani bawan Allah ya kira Aminun a waya cewar, wai kai Aminu ka sauke wannan labari, ba ma buƙatarsa, kasancewar mu ne manya. To amma dai mun yi buriz da wannan magana, kuma ga labari mun yi illa iyaka dai, mun sha tabara mun sha yasin, kuma kai ma muna jiran matakinka. Wannan kenan. Kafin mu gargara ya filin Inda Ranka ya karɓi takardar neman taimako ta Abdullahi Salisu, wani matashi wanda bai fi shekaru 25 a duniya ba. Wannan matashi dai yana fama da ciwon haƙora, kuma likitoci sun ce sai an sauya masa kusan rabin haƙoransa na baki sakamakon wata lallura da yake fama da ita. Haka ne sanya ake neman naira 150,000 a matsayin kuɗin da za a canza masa waɗannan haƙora a asibitin ƙwararru na Murtala. Har ila filin Inda Ranka ya karɓi takardar Yusuf Ibrahim, shi kuma da za a yi masa gilas da kuma magani a asibitin idanu na Makka. Sai kuma takardar wani matashi mai suna Muhammadu Musa, wanda shi kuma Allah ya jarabce shi da ciwon ƙoda, har ta kai asibitin ƙwararru na Murtala suka rubuto masa tsabar kuɗi har kusan naira 800,000 da ɗoriya a matsayin kuɗin da za a yi masa gwaje-gwaje da kuma magani. Iyayensa da ƴan uwansa sun ce maraya ne, da haka suke roƙon ku ya bayin Allah. da samu a taimaka wa wannan bawan Allah. Sai kuma takardar wasu dalibai mata su biyu da suka samu gurbin karatu a kwalejin FCE da ke nan Kano dukkaninsu, wato dai Hawwa'u Muhammad Usman da kuma Hawwa'u Abdullahi Ibrahim, waɗanda suke neman tsabar kuɗi da za su yi registration har kusan naira 28,000 kowannensu. Fatan za a tara agazawa waɗannan mata don su samu su gaba da karatu. Duka-duka kuma a nan shirin Inda Ranka Zai Ɗaga Aya, a madadin madugun shiri nasu da Salisu Zango, Aminu Abdu Baka Noma, sai kuma Abdulrahman Hamis na Madina, wanda shi ne yake cikicin sada ni da ku. Ni kuma Yusuf Ala Abdullahi nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.